sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba. Da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Tufila ce tare da Salfilu Hashim Gumal. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Laraba 23 ga watan Satumba shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Sarfilu da kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump yayi kira ga Majalisar Dinkin Duniya ta dauki matakin da zai sa kasar China ta gane kuskurenta. A jawabin da ya gudanar ga duniya a babban taron shugabannin kasashen duniya jiya Talata. Kasar Saudiya ta ce sannan a hankali za ta dawo da ibadar umara da ake yi har tsawon shekara daga ranar 4 ga watan Oktoba mai zuwa. Jiya Talata adadin waɗanda cutar coronavirus ta kashe a Amurka sun kai 200,000 yawan da ya zarce na kowace ƙasa a duniya.
Kanin labaran kenan. Yayin da shugabannin duniya suka fara gudanar da jawabinsu a babban zauren Majalisar Dinkin Duniya, ko menene ya fi daukar hankali?
Lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya kara kiran cutar coronavirus da suna China virus.
We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China.
An gudanar da zanga-zangar kin jinin gwamnatin shugaba Paul Biya a Kamaru, ko me ya zafi?
Wannan ai ya mutun dandiya ake mana, kuma shi yake ci gaba da mana. Ai babu da ba wani zai ci demokrasiya kamar wai.
Muna kuma da rahoto akan rayuwar komandan soji Kanar Tashiru Bako da Boko Haram suka kashe. Murtala Faruku san ina zai shigo da shirinsa na baki ne yanka wuya. To amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump yayi kira ga Majalisar Dinkin Duniya ta dauki matakin da zai sa kasar China ta gane kuskurenta. A jawabin da ya gudanar ga duniya a babban taron shugabannin kasashen duniya jiya Talata. Cikin jawabin da aka nada a hoton bidiyo daga Father White House ya dora wa gwamnatin China alhakin yaduwar coronavirus a duniya. Cutar da ta kama mutum miliyan 31 a duniya ta kuma kashe sama da mutum 965. A farkon bullar cutar, China ta rufe tafiye-tafiye a fadin kasar ta, yayin da ta kyale jirage suna barin kasar suka kuma shafawa duniya. Trump ya faɗi a jawabin nasa cewa gwamnatin China da hukumar lafiya ta duniya WHO, wacce kusan sai ka ce ta zama yar amshin shatan China, ta yi ƙarya cewa babu wata shaida da ke nuna cewa cutar na yaduwa daga mutum zuwa mutum. China da hukumar WHO wadda shugaban ya katsa tallafin da Amurka ke bata ta yi ƙarya cewa mutanen da suke dauke da cutar ba tare da nuna alamomin ta ba ba za su iya yada ta ba a cewar Trump. A ɗaya bangaren kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai sanar da wanda ya zaba domin mai gurbin alƙalin kotun kolin ranar Asabar bayan rasuwar mai shari'a Ruth Bader Ginsburg. Trump ya faɗi a shafin Twitter jiya Talata cewa zai fitar da sanarwa daga Father White House. Tun farko dai ya ce zai zaɓi alƙali daga cikin mata biyar masu ra'ayin mazan jiya. Ya kuma gana da ɗaya daga cikin waɗanda yake duba yiwuwar zaɓa, wadda take alƙalin kotun ɗaukar ƙara Amy Coney Barrett. Tsohon shugaban ƙasar Amurka Joe Biden, ɗan jam'iyyar Democrat da ke ƙalubalantar Trump a babban zaɓen da ke tafi makonni 6 masu zuwa, ya ce kamata ya yi a bari wanda ya lashe zaɓen ya zaɓi wanda zai zama alƙalin kotun ƙoli bayan an rantsar da shi a watan Janairu. Amma 'yan jam'iyyar Republican na neman yin amfani da damar da suke da ita ta mafiya rinjaye a Majalisar Dattawa, inda suke da mambobi 53, su kuma 'yan Democrat 47, domin samar da sauyi a kotun da yanzu haka take da alƙalai masu saucin ra'ayi 5 su kuma masu ra'ayin mazan jiya 4, ya koma 6-3 ta hanyar amincewa da zaɓin Trump a karo na 3 ga babbar kotun ƙasar. Shugaban da ya samu nasarar tabbatar da Neil Gorsuch da Brett Kavanaugh a matsayin alƙalan kotun kolin. Ƙasar Saudiya ta ce sannan a hankali za ta dawo da ibadar umara da ake yi har tsawon shekara daga ranar 4 ga watan Oktoba mai zuwa, a cewar ma'aikatar harkokin wajen cikin gida jiya Talata, bayan da aka soke yin ibadar a watan Maris saboda annobar coronavirus. A matakin farko, 'yan ƙasa da mazauna Saudiya 6,000 za a baiwa damar yin umara a rana daga ranar 4 ga watan Oktoba, ma'aikatar ta fadi a wata sanarwa da aka kafe a shafin kamfanin dillancin labaran kasar. Masu zuwa ziyara daga sauran kasashen duniya kuma za a ba su izinin shiga daga ranar 1 ga watan Nuwamba, lokacin da za a ƙara yawan masu yin umara zuwa 20,000 a rana, a cewar ma'aikatar.
Hashim zai sake shigowa da ƙarin labaran. Sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotannin mu. A daidai lokacin da shugabannin duniya suka fara gudanar da jawabansu a babban zauren taron Majalisar Dinkin Duniya, annobar coronavirus ita ce ta fi daukar hankali a taron. Abokin aikin mu dake bibiyar taron na wannan shekarar, Sarfilu Hashim Gumal, ya hada mana wannan rahoto.
Batun da ya fi daukar hankali a jawaban shugabannin manyan kasashen duniya a jiya Talata shine lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya kara kiran cutar coronavirus da suna China virus, wato kwayar cutar China. A cikin jawabinsa, shugaban na Amurka ya ambata nasarori da Amurka ta samu a yaki da wannan cuta ta COVID-19. Shugaba Trump ya nana tabbatin da ya saba fa'i na tilastawa China ta yi wa duniya bayani game da cutar.
We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China.
Yace dole ne mu tuhumi kasar da ta saki wannan cuta ga duniya, China. A farkon bullar cutar, China ta rufe zirga-zirga a cikin kasar ta, ta kuma bar jirage na fita daga kasar, inda cutar ta yadu a duniya. Jawaban da shugabannin duniya suka yi ta hotunan video sakamakon annobar coronavirus sun mayar da hankali ne akan yaki da cutar, wanda hukumar lafiya ta duniya ta WHO ke jagoranta. Babban taron na Majalisar Dinkin Duniya, wanda ke zama karo na 75, ya gudana ne cikin wani yanayi na da ba a taba gani ba. Shugaban kasar China Xi Jinping ya ce kasar China ba ta da niyyar shiga yakin cacar baki ko wani yaki na daban da wata kasa. Haka kuma za ta ci gaba da bada gudunmawar ta ga yaki ga cutar da ta yi wa duniya lahani. Shugaba Xi ya yi kira a kasashen duniya, yana cewa ya ce a yi watsi da duk wani yunkuri na saka siyasa a wannan yaki da cutar. Ya ce tunkarar wannan cuta na buƙatar tabbatar da ƙwararren matakai na tsawon lokaci. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana cikin waɗanda suka yi jawabi a jiya Talata, inda ya ambato yadda Najeriya take tunkarar yaki da cutar coronavirus. Shugaban ya ce Najeriya ta samu nasarori da dama, amma akwai buƙatar aikin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe a wannan yaki da cutar. Haka kuma shugaban Najeriya ya taɓa batun tsaro, inda ya ce
Najeriya remains deeply concerned over the illicit trade, transfer and circulation of small arms and light weapons.
Ya ce Najeriya na matuƙar baƙin cikin yadda ake safara da raba ƙananan makamai da kuma baza su, musamman ma a nahiyar Afirka. Shugaba Buhari ya ce Najeriya za ta ci gaba da aiki da sauran kasashen duniya wurin yaki da talauci da ta'addanci da kuma samar da ci gaba, musamman a kasashe masu tasowa. Sai dai ya jaddada kira da ya saba yi na cewa a bai wa Afirka kujeru na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Sarfilu Hashim Gumal daga nan birnin Washington DC.
Sarfilu, amma kada kai nisa. Masu sauraro, har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashim da labaran kashi na biyu.
A yayin da albai ke dab da kammala hutu, gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bada sanarwa sake buɗe makarantu daga ranar 1 ga watan Oktoba zuwa 15 ga watan, da nufin samun isasshen lokaci na gyaran wuraren da za a amfani da su don tsugunar da mutanen da ambaliyar ruwa ta ruguza gidajensu. Kawo yanzu an kiyasta cewa gidaje 32,959 ne suka ruguje sanadiyar ambaliyar ruwan a fadin kasar Nijar, lamarin da ke shafan mutane sama da 300,915, waɗanda galibinsu suke neman mafaka a makarantu daban-daban. Dalili kenan da ya sa hukumomin suka yanke wannan shawarar. Kamar yadda kakakin gwamnatin Nijar Mr. Abdulrahman Zakariya ya faɗa wa wakilin muryar Amurka Salomon Barma.
lalle an daga shiga lakon daga ɗaya da watan Oktoba zuwa 15 ga watan Oktoba. Ya zanci primary da secondary saboda ambaliyar ruwa da aka yi. Mutane da yawa a cikin ƙasar sun ɓata gidajensu, sun ɓata dukiyoyinsu. To da aka samu wannan abin sai duka aka sa su cikin lakon. To yanzu ana an kusa gyara wuraren da zai wadace su su koma. Shine aka ce kan nan ka gyara wuraren da yake ya gamshe su ya wadace su ya kamata an sha lakon da mako biyu.
Na'am.
Kuma insha Allahu Rabbi nan da mako biyu duka wannan gyare-gyaren da su kare sai su koma inda ya kamata su koma wurin sabon wurin da za su koma inda ya wadace su in yanzu sai a bude lakon.
A gai da Salamu Mana Barma. Jiya Talata adadin waɗanda cutar coronavirus ta kashe a Amurka sun kai 200,000 yawan da ya zarce na kowace ƙasa a duniya. Da kwararrun harkokin lafiya ke cewa adadin zai ci gaba da ƙaruwa zuwa dubbai cikin 'yan watanni masu zuwa. Yawan waɗanda suke mutuwa ya wuce kiyasin da aka yi tun farko kan ɓarnar da annobar za ta yi. Yawan da ya kusa ninka baki ɗaya yawan sojojin Amurka da suka mutu a yakin da Amurka ta yi a Korea da Vietnam da Persian Gulf da Afghanistan da kuma Iraki tun kawo ƙarshen yakin duniya na biyu. A watan Afrilu, babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya ce adadin waɗanda za su mutu zai iya kaiwa 60,000, yayin da shugaban ƙasa Donald Trump, wanda da farko ya rage tasirin hatsarin coronavirus a matsayin irin murar da ake yi lokaci-lokaci. A watan Mayu, ya ce adadin waɗanda za ta kashe zai zama daga 75,000 zuwa 100,000. Amma yanzu, manazarta harkar lafiya a Jami'ar Washington na cewa yawan mace-macen zai iya kaiwa 410,000 ya zuwa ƙarshen wannan shekarar da muke ciki. Ɗaruruwan Kiristoci mabiya ɗariƙar Katolika sun koma yin ibadansu na ranar Lahadi a Sudan ta Kudu bayan kwashe kusan watanni 5 tun da gwamnatin ta soke dukkan wata haɗuwa a wuraren ibada da biki da tarukan siyasa domin daƙile yaduwar coronavirus. An ɗage dokar taruwa a wuraren ibada makonni 2 da suka gabata. Sabin da Doki, mai shekaru 56, na daga cikin ɗaruruwan masu ibada da suka halarci majami'ar Katolika ta San Joseph a birnin Juba. Ya ce ranar ta zamto masa tamkar ranar kisan mace ce. Ita Marita Wan Dimitri cewa ta yi tare da tana jiran wannan rana tun makon da ya gabata lokacin da limaminta ya sanar da sake buɗe majami'ar.
Gaida Sarsila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu kawo muku rahotonmu na gaba. An gudanar da zanga-zangar kamar na kin jinin gwamnatin shugaba Paul Biya na Kamaru, wanda ya kwashe shekaru 39 kan mulkin kasar duk da haramta musu da gwamnati ta yi. Ga wakilin muryar Amurka Garba Awwal da ƙarin bayani.
Masu zanga-zanga kenan a ƙasar jamhuriyar Kamaru an da suka fara fitowa ganin suna kalubalantar shugaba Biya cewar ya sauka daga kan gargar mulkin kasar bayan gwamnati ta haramtawa masu zanga-zangar da jagoran sadawan kasar Maurice Kamto na jam'iyyar MLC da mijirin da ya yi yau din nan ranar 22 ga watan Satumba shekarar 2020 a makonin tsaron kasar sun yi wa gidan madugun 'yan adawa zirar mikiya a birnin Yaounde an da aka yi awon gaba da shi da magoya bayansa yayin da sai gudanar da waɗansu tarurruka da misalin ƙarfe 2 dare.
Tun wancan kwanakin baya shi ɗan adawa mai suna Maurice Kamto ya yi bayani ya fito ya ce yau wato watan Septemba kwana 22 zai fito ya yi wato wannan zanga-zangan da yake so ya yi saboda tafiyar shugaban ƙasa Paul Biya. Kamar da ka faɗa tun jiya yana tsare, to ɗazu kuma an kama kakakin shi wato shi Bibu Nisak, to sanin kowa ne Yaounde kam na nan lafiya ba abin da ya faru a Yaounde, komai na tafiya komai na gudanarwa a lamun lafiya. wannan kungiya jami'a da mu ce MRC ta fito doka kuma bata ba su izinin cewa su fito su yi wata martani ba to kaga a wannan ne matsalan da ake ciki
Alhaji Ibrahim ne yaji dan adawa ne a kasar jamhuriyar Kamaru
mutanen na mu zuba irin su biyo kurin mu ga abin domin sun lashi takobi masu abin nan ba problem ba biya bane makararban sa masu su su maye gurbin sa su kaga suke kawo mana duk wannan rikici ne kuke ni wannan ai mutun dandiya ake mana kuma shi yake ci gaba da yi mana ai babu ba wani zance demokrasiya kamar wai
amma Alhaji Jibo dan jami'an LDPC ko CPDL ne ta shugabadiya shi kuma yace ba a dan jiro ke saka ba SRL a ban sani dai a nan shugabadiya ya kwashe shekaru 39 ne akan kujerar mulki a kasar Kamaru a sake zaben Mr. Biya ne a wani sabon wa'adi na shekaru 7 masu zuwa a shekarar 2018 kuma kasar tana fama da rigingimu da dama ta bangaren dan aware yanzu kuma rikicin siyasa ne ya kunno kai a fadin kasar Bama a Walgarba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Garba Awal bari kuma mu tsallaka arewa maso gabashin Najeriya inda jama'a ke ta nuna alhininsu da rashin kanal Dahiru Chiroma Bako wanda ƴan Boko Haram suka kashe shi babban hafsan sojojin Najeriya da ma waɗanda marigayin ya ceto daga harin ta'addanci sun bayyana shi a matsayin jarumi ga rahoton Hassan mai na kaina
da yake bayyana irin rawar da ya taka wurin ragargazar mayakan Boko Haram babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ya ce marigayi kanar Dahir Bako babban bango ne a gidan soja kamar yadda kakakin sojojin kanar Sagir Musa ke min karin bayani
shugaban sojin Najeriya ya fada shi kanar Bako mutum ne haziki mai maida hankali mai kula da jarumtaka a wajen aikinsa don haka ma har ya kai matsayin acting brigade commander wato matsayi wanda mafi yawa akan ba brigadier general amma shi saboda kwazansa aka ba shi riko
ita ma gwamnati da al'ummar jihar Yobe na zaman makoki domin kuwa kanar Bako ya taka rawar gani gurin kare birnin da maturu daga hararan ƴan Boko Haram lokacin da yake commander a cikin birnin Hajiya Muna Jibrin ta mun bayanin yadda kanar Bako yake cin rayuwarta a wani arangama da sojin suka yi da mayakan Boko Haram a shekarun baya.
Rasuwan wannan jarumin sojan ba karamin rashi akai ba musamman ga mu al'umman jihar Yobe. Ranar 1 December 2014 ina kwance a asibitin Maryam Abacha dake hanyar Gashuwa a garin Damaturu. Ina nakuda zan haifi wannan yaron nawa Abubakar. Boko Haram sun kawo mummunan farmaki. Mutane kowa ya gudu daga asibitin. Ni ba na iya tafiya ba wanda ma zai taimaka mana. Colonel wasu ne suka taimaka mana har Allah ya sa muka kai gida da Allah ubangiji ya ji kanshi ya saka kabarin shi Allah ya saka mishi da duk irin abubuwan da ya mana
awakar to sannu ko ka san kanar Bako
amma wani tawun labarin shi
shi din wane ne
gozin soja shine saba kashe mu ba Allah ya cika
Ibrahim shine babban komandan runduna ta 7 na sojojin Najeriya dake yaki da Boko Haram
rasuwan Colonel Dahiru Bako babban rashi ne a garemu Bako jarumin soja ne mai tausayi kuma gashi mayaki na kwarai Bako ya yi kokari ba kadan ba duk abin da zamu ci shine Allah ya ji kansa
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan mai na kaina kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga Murtala san ina da shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya a yayin da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta rasa kujerar gwamnati a jihar Edo suna yaba wa shugaba Buhari wata kona cewa a zalce ta halinta. Dakarar shugabancin kasar jamhuriyar Nijar na kara girmama a daidai lokacin da aka ke kawowa gaban goshi. Jama'a assalamu alaikum.
mun fahimci wannan hada kai na jami'i zai karfafa wannan tafiya ta demokradiya saboda kun san abin da ya auku a 2003 kun san abin da ya auku a 2007 kun san abin da ya auku a 2011 kun san abin da ya auku a zabobin gwamnati na Kogi da na Adamawa da na Sokoto kun san abin da ya auku a zabubbuka na suka gurbi da ƴan majalisar dattawa da na tarayya da na jihohi sai a je a rubuta sunan wanda ya ci zabe a bashi ko da nawa yake a tafi gidan radio a faɗa a ce in yana da magana a tafi kotu to tunda babu adalci mun yi imani abun ba zai dore ba to shine in muka hada kanmu adalcin nan ko ana so a yi shi ko ba a so dole a yi shi
shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan sa'ad da yake shan alwashin tabbatar da gaskiya da adalci gabanin gudanar da zaben gwamnatin jihar Edo wanda gwamna mai ci yanzu Godwin Obaseki ya lashe bayan ya bar jam'iyyar APC mai mulkin kasa ya koma jam'iyyar adawa ta PDP idan za a iya tunawa dai jam'iyyar ta APC ta hana gwamnan tsayawa takarar sakamakon abin da wasu ke gani takaddama tsakaninta da wanda ya gada Adams Oshiomhole dake shugabancin jam'iyyar APC din a matakin kasa a wancan lokacin lamarin da ya haifar da rikici a jam'iyyar daga ƙarshe kotu ta cire Oshiomhole akan mukamin inda shi kuma gwamna Obaseki ya koma jam'iyyar PDP ta tsayar da shi takara domin karfafa furucinsa da yayi kafin gudanar da zaben shugaba Buhari ya taya gwamnan murnan lashe zaben da yayi duk wanda cewa kujerar ta kubuce wa jam'iyyarsa lamarin da wasu ƴan jam'iyyar ta PDP da ma wasu gama garin ƴan Najeriya ke jinjinawa kwarin gwiwar shugaba Buhari akan lamarin da ba zaben ba a siyasar Najeriya to sai dai kakakin yakin neman zaben PDP Buba Ganadima yana ganin ba wani abin yabawa a nan domin ko dole ce ta sa akai haka
sakamakon nan dai zamu ce mun godewa Allah mun godewa turawa waɗanda gwamnatin General Muhammad Buhari ta fi jin tsoron su da Allah dan tsawatar wanda suka yi shi yasa ya dauki matsayar cewa duk wanda ya ci zabe a bashi to kaga kuwa wannan zabe nasara ce ga al'ummar Najeriya nasara ce daga Ubangiji da kuma tallafin da turawa suka yi mana
injiniya kana so ka ce wannan barazana da Amurka ta yi na hana masu magudin zabe shiga kasarta da maganin Burtaniya
suka takara wannan sai tasiri domin ai akwai darasi a wannan zabe idan aka ga dama za a iya yin zabe ba tare da an ko nuna wa dan adam ɗaya yatsa ba ko an zubar da jini ba ko an yi tashin tashina tunda suka ce ba su yadda a yi tashin tashina ba suka tsoratar da wannan gwamnati suka tsoratar da shugabannin wannan gwamnati kaga mutum ɗaya da aka kashe a Edo ko aka mara
injiniya ko waɗanda suka ce shugaba Buhari zama ya riga ya yi gargadin cewa kowa ya gaskiya a wannan zaben shi yasa aka samu wannan sakamakon
shi yasa ai na ga makai haka ne abu shi shugaba Buhari ai bai gargadin ba a da sai yanzu da turawa suka sa shi a gaba duk kowa a gwamnatin ba wanda bai tsaya cewa dole a kwace zaben ba amma shi don tsoron abin da turawa za su yi mishi za su hana shi shiga Ingila za su hana shi zuwa America shi yasa yace a kamanta gaskiya duk ran da aka kamanta gaskiya to APC ba inda za ta ci zabe a kasar nan
to amma a ra'ayin masanin kimiyyar siyasa daga Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ko baya ga barazanar Amurka akwai al'amura da dama da suka haddasa wannan al'amari na sakamakon zaben jihar Edo ciki ko har da cece ku can zaben shugaban kasa mai zuwa na shekara ta 2023
zabe dai alhamdulillah an yi shi an gama ba tare da inda ake tunanin cewa za a iya samun tashayar hankali da mace-mace kamar yadda aka yi tsinkaya ba saboda yadda ake tunanin za a yi amfani da ƙarfin jami'an tsaro kamar yadda aka yi a Kano da Kogi tabbas a Najeriya karɓar mulki a wurin gwamna yana da tsauri yana da wahala gwamna mai ci saboda abubuwan zaben kansu suka kula da shi duk da jami'an tsaro da jami'an zaɓe daga headquarters suke zuwa na ƙasa ba a jiha suke ba amma saboda ana iya tankwala su a kuma samu mutuncinsu da adalcinsu a tsaya kuma gwamnoni koyaushe su ne suka fi kowa abubuwa a hannun kuɗaɗe da sauransu suna iya samun wato yanda suke so akan irin wa'annan zaɓe. To amma shi zaɓen wannan na Edo abu ne mai farin ciki a PDP saboda shugaban jam'iyyar APC na da Adam Oshomole ya fito ya rantsi har akan ma kayar da wannan gwamnan za a iya cewa har ya rasa kujerarsa. Shugaban APC wato babansu Bola Tinubu abubuwan da baya yi ma a kan siyasa ya fito ya rinka sayar lokaci a cikin jaridu da talabijin yana fitowa kirkiri yana cewa shi yana gaba da wannan gwamnati nasu na da kuma yana roƙon duk wanda suke bin bayansa su kayar da shi akan wannan zaɓe. To sai dai kuma idan aka kintata aka gani tunda siyasa ita ba da harshe ita take zuwa ba koyaushe sai ka iya cewa wataƙila cikin APC ita kanta akwai wa'anda ba sa son APC ta ci wannan zaɓen saboda da su fara wato ragewa shi Ahmed Bola Tinubu ƙarfi wanda shi ke ginshiƙin neman shugaban ƙasa a 2023.
A ƙasar jamhuriyar Nijar kuma zaɓen shugaban ƙasar mai zuwa na ƙara girmama. A yayin da wasu jam'iyyu biyu suka bayyana wasu fitattun mutane a zaman 'yan takararsu a zaben da za a gudanar a watan Disamba mai zuwa. Bari mu fara da jam'iyyar NPR jamhuriya, wadda a zaben da ya gabata na shekara ta 2016 ta janye daga takara ta kuma goyi bayan shugaba mai ci yanzu Isu Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya. To amma a wannan karon ta tsayar da ministan bunƙasa noma da kiwo Albade Abuba a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa. Ita kuwa babbar jam'iyyar adawa ta Model Lumana ta ƙara tabbatar da tsohon Prime Minister Hamma Ahmadu a zaman nata ɗan takarar na shugaban ƙasa. Duk kuwa da cece kucen da suka biyo bayan yunkurinta na farko na tsayar da shi a kwanan baya. Ana bayyana fargabar cewa ta yi kotu ta hana shi tsayawa takarar sakamakon kama shi da laifin safarar jarirai da aka taɓa yi a can baya, inda har aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekara ɗaya a kurkuku. Hatta jam'iyya mai mulki ma da ake zargi da kitsa wannan al'amarin ta bayyana haka ta bakin kakakinta Asmanu Muhammadu.
Ba mu bane ce sawa a sai takara ko mu hana a'a, mu matsayin mu na jam'iyya ɗan ƙasa ne kamar kowa, jam'iyya ce kamar kowace jam'iyya mai neman takara ta shugaban ƙasa. Kwanan nan ma an yadda wasu 'yan takara a ƙasar Abir Kwash, kuma alƙalai na suka yadda takarar kuma suka haɗu da dalilan da suka yadda takarar, misali kamar wannan ne. To yakan yi shina zargin kanshi da wani abu wanda zai iya hana shi takara, tunda an liƙe shi an yi mai shari'a ya zana gidan yari, yalla wannan abun ne ke ba shi tsoro. To mu ba alƙalai ba ne.
To sai dai a cewar jam'iyyar ta Model Lumana, wannan sam bai daɗa ta da ƙasa ba, inji jigo a jam'iyyar Lawali Salisu.
Mun nace ne a matsayin kan ɗan jarida ƙarƙashin irin nacewa da shugaban PNDS tare ya yi na cewa kamun shari'a ta gabatar da cewa za ta kwandana Hamma ya ce dole sai an yi kwandana shi. Daga nan mu a matsayin mu na 'yan siyasa mun tabbatar da kwandana shi ce ta siyasa, don haka ba za ta firgitar da mu duk abin da aka aza akan siyasa ake ɗauke shi. Shi ne muka tsaya muka yi nazari muka ga tabbas a cikin jam'iyyar mu wanda muke guri kuma 'yan ƙasa ke gurin ya tabbato shi ne ɗan takara, wanda ke ɗan takarar mu sai sanin samu amur.
Saboda ba ku da fargaba watakila kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardunsa ƙarshenta kuma a waye gari ba ku da ɗan takara a wani ƙurarren lokaci.
Ka san hukunci huskoki gare shi, akwai hukunci na an kawo ƙararka, akwai hukunci na kayi ma ƙasa katsalanda, ka swace wasu dukiyoyi na ƙasa da sauransu da komai. Cikin wa'annan da na zano maka, son excellence Hamma Ahmadu ba a zargin shi da ko guda. Ina ga ba shi wa mutanen da ke shari'a a halkance kuma a hukunce ya ce ba zai karɓi takarar son excellence Hamma Ahmadu ba. Ba mu da wasu hargaba a gaban kotun tsarin mulki ta nan gaba.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu Elikaya da Suleiman Muni Barma. Cuba Herodio Doni ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki matakin da zai sa ƙasar China ta gane kuskurenta, a jawabin da ya gudanar ga duniya a babban taron shugabannin ƙasashen duniya jiya Talata. Kasar Saudiya ta ce sannan a hankali za ta dawo da ibadar umara da ake yi har tsawon shekara daga ranar 4 ga watan Oktoba mai zuwa. Jiya Talata adadin waɗanda cutar coronavirus ta kashe a Amurka sun kai 200,000, yawan da ya zarce na kowace ƙasa a duniya.
Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da ƙarfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 agogon Ghana, za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin. Da Tubahiro Diodone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni, sai injiniyan mu na yau Aisha Tasila ce ke muku fatan kasancewa cikin koshin lafiya daga nan birnin Washington DC.